ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن كايا تكي وانا يمتشينا جمعة يو بيرغ وتر ربيع الأول هجرا منذ ربيع الثاني هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليدة لليه للتلاتين دبوكي وانا يزو دي دي دا شاب يرغ وتر دايا ميلادية تدبو بي دا شاشدة a wannan majalisi na mako mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsiri suratul baqara. Wannan kuma shine majalisin mu na 68 a tafsirin wannan sura, wanda kuma muna kan aya ta 102 wattaba'u ma tatlu shayatin wa ala mulki sulaiman. A gabanin mu shiga tafsiri muna sake tunatar da ƴan uwa taimakon sautul haq da aka saba karba wata wata, insha Allah sati mai zuwa za a karbi wannan taimako da fatan Allah ta'ala zai bada ikon taimakawa. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم لو كانوا يعلمون.
To wannan shine karo na uku ko majalisi na uku cikin tafsirin wannan aya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Wanda Allah ta'ala yake ba mu labarin abinda Yahudawa suka rike bayan sun yi watsi da koyarwar At-Taura, sun yi watsi da abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da shi na shari'a. Saboda haka sai suka rike abinda kuma aka gargade su akan kada su rike shi, shine suka rike tatsuniyoyi, suka rike kuma abinda shaidanu suke yayatawa dangane da mulkin Annabi Sulaiman, wato sha'anin sihiri. Allah ta'ala ya kore sihiri daga kan Annabi Sulaiman bayan sun kasance suna jingina masa sihiri, kamar yadda yake rubuta a cikin littafin su har zuwa yau suna jingina wa Annabi Sulaiman sihiri, cewa da sihiri ne ya mallaki mutane da aljanu, da sihiri ne ya mallaki dukkan abin da ya mallaka a rayuwar duniya. Saboda haka suke kafirta shi da wannan, suke cewa ya yarda. To shine Allah ta'ala yake wanke shi, kuma yake faɗin haƙiƙanin menene sihiri. Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, kuma suka bi abin da shaidanu suke karantarwa dangane da mulkin Annabi Sulaiman وما كفر سليمان سليمان بي كافرت با ولكن الشياطين كفروا شيطان سونس كافرت يعلمون الناس السحر سنا كويد متاني صافي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت da kuma abin da aka saukar ga wannan mala'ikun guda biyu a Babila sune Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kuma ba sa koyar da wani face sun ce mu fitina ce wato jarraba ce don haka kada ka kafirta fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi suna koya daga waɗannan mala'ikun guda biyu abinda suke raba tsakanin mutun da matarsa da shi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah kuma basu isa su cutar da wani da wannan sihirin ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abinda zai cutar da su kuma ba zai amfane su ba wala qad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq kuma hakika sun sani cewa dukkan wani wanda ya zabi ko ya sayi tsafi to ba shi da wani sakamako ba shi da wani kaso na sakamako a lahira wala bi sama sharau bihi anfusuhum law kanu ya'lamun kuma tir da abinda suka sayi kansu ko suka sayar da kansu da shi da a ce sun sani mun tsaya akan batun Harut wa Marut cewa waɗannan mala'iku ne guda biyu da Allah ta'ala ya saukar domin su zama jarraba ga bayinsa kuma su nuna wa mutane hakikanin abinda ake nufi da tsafi saboda a tantance abinda ake cewa tsafi da kuma abinda yake mu'jiza ta annabawa abinda Allah ta'ala ya bawa annabi Sulaiman alayhi salam karramawa ce Allah ta'ala ya masa kuma mu'jiza ce ya bashi har ya kasance yana iya sarrafa wato mutun da aljan yana iya mallakar hatta tsuntsaye da kwari da suke yawo a gaban kasa yana jin abin da suke fada wannan mu'jiza ce Allah ta'ala ya bashi ba sihiri ne yayi ya samu wannan ba don haka su bambance abin da ake nufi da sihiri da kuma abin da ake nufi da mu'jiza kada su hada abubuwan guda biyu ta yadda idan wani matsafi ya zo ya nuna cewa shi mutumin kirki ne ko ma yadi da awar annabci su bi shi saboda sun ga abin da zai nuna musu ko yake nuna musu na tsafi su yadda cewa shi annabin ne to Allah ya aiko waɗannan mala'iku dan su zama jarrabawa su zama fitina a Babila Babila cikin kasar Iraki take gari ne a cikin kasar Iraq wanda ya shahara da sihiri tun a da can har kuma zuwa yanzu a cikin Mu'jamul Yaqut na Mu'jamul Buldan na Yaqutul Hamawi ya kawo cewa kai san da Sayyidina Umar ya yi nufin kai ziyara kasar Iraki to shine Kabul Ahbar da an sani ba Yahude ne ya musulunta yana cikin malaman Yahudawa yana cikin Ahbar na Yahudawa to saki yana sanar da labarin mecece Babila ya san irin abin da yake cike da ita na sihiri saboda haka sai ya gargadi Sayyidina Umar cewa kai ya je ziyara wannan garin saboda cike take da matsafa kuma a tarihi an sani kaldaniyun da sabi'awa waɗanda suke bautawa taurari kusan nan garin ne suka taru a ciki bayan sun baro Palestine nan ne garin da suka tare saboda haka garin ya shahara da matsafa saboda sabi'awa sun kasance suna tsafi ta hanyar taurari saboda akwai tsafi ta hanyar amfani da taurari to wannan yasa garin ya zama shahararre da matsafa to Allah ta'ala ya saukar da waɗannan mala'iku a wannan garin saboda su nuna wa mutane menene tsafi menene kuma annabci kada a jingina abin da yake tsafi ne zuwa ga annabawa kada kuma a ɗauki wani matsafi a matsayin wani mutumin kirki har a rika jingina shi zuwa ga walittaka ko a rika jingina shi zuwa ga annabci to wannan ita shine garin Babil Harut wa Marut akwai ruwayoyi da dama waɗanda suka zo wajen tantance su waye Harut wa Marut magana mafi inganci shine waɗannan mala'iku ne kamar yanda nassin zahirin nassin alqur'ani ya nuna kuma unzila 'alal malakain saboda haka mala'iku ne ba wasu mutane bane sai dai ya akai Allah ta'ala ya saukar da su akwai ruwayoyi da dama waɗanda da dama daga cikin masu tafsiri sukan ambaci waɗannan ruwayoyi Ibn Jarir at-Tabari ya kawo su da dama a cikin tafsirin sa. Ibn Kathir ya kawo su da yawa a cikin tafsirin sa, wanda da yawa daga cikin malamai kuma sun yi bayanin rashin ingancin waɗannan ruwayoyi saboda abinda suka kunsa bai kamata a jingina shi zuwa ga annabawa ba. Zan mana bayanin waɗannan ruwayoyi a dunkule, saboda tsayawa a yi bayanin su dalla dalla daki daki zai ci lokaci. Dukkanin su basu inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko ɗaya daga cikin waɗannan ruwayoyi ba. Ko ruwaya ta farko da Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnadinsa, haka nan Ibn Hibban da Abd Ibn Humaid a cikin musnad ɗinsa, haka nan Al-Bazzar da Ibn Sunni da wasu malamai sun ruwaito wannan ruwaya daga Zuhair Ibn Muhammad, shi kuma daga Musa Ibn Jubair, daga Abdullahi dan Umar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wato isnadin yana dangantuwa ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. A takaice, abinda ruwaya take cewa, mala'iku da suka ji cewa Allah ta'ala yana cewa, ya ce da su, inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya wanda zai maye doran kasa cikin halittar da zan yi. To shine sai mala'iku suka rika tunanin cewa dan adam sunubi zai yi, sabo zai yi, laifuffuka zai yi, kuma su za su fi wa Allah ta'ala da'a, dan menene ba za a sa su ba. To shine a yadda ruwayar ta ce, sai Allah ta'ala ya ce, to in suna zaton cewa za su fi dan adam yin biyayya ga Allah, to su zabi mala'iku guda biyu daga cikin su a sauko da su ban kasa, a ga cewa za su iya jurewa abinda dan adam zai jure na jarrabawa. To shi ne sai suka zaɓi Harut wa Marut, aka saukar da su ƙasa. To da aka saukar da su ƙasa, shi sai aka turo musu wannan tauraron da muke cewa Zahra, tauraron Zahra a matsayin mace kyakkyawa, sai ta ruɗe su har suka kai ga shan giya, suka yi kisan kai, suka bauta ma wani ba Allah ba, suka yi zina. To shi ne sai Allah ta'ala ya ce, to gashi kun yi abin da duk na ce ka a yi, kuna mala'iku, don haka ku zaɓi tsakanin azabar duniya da ta lahira, wacce kuka zaɓa. Suka zaɓi azabar duniya, shi ne Allah ta'ala ya bar su a duniya, ake musu azaba. To wannan ruwaya ce wacce take bata inganta ba, ruwaya ce wacce take ta ƙarya. Imam Ahmad ya soke ta, Abu Hatim ya soke ta, Albani a cikin silsilatul ahadithu dhaifa ya ce wannan ruwaya ƙarya ce, kuma illar da take cikin isnadin ta shi da wannan mutum Musa ibn Jubair, wanda yana daga cikin waɗanda malamai suka soki lamirin sa. Abin da yafi kusa ya zama daidai anan shine ruwayar Abdullahi dan Umar, cewa wannan ruwayar Abdullahi dan Umar ce daga Ka'ab al-Ahbar, wanda mun ce bai Yahudi ne ya musulunta. To akwai irin abubuwan da yake ya jiyo ko suka karanta a cikin ilimin su na Yahudawa, a gurin sa Abdullahi dan Umar ya ji wannan ya faɗa, amma ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda wannan ita ce ruwayar Abdul Razzaq a cikin Musannaf, da kuma wanin sa cewa ruwayar Sa'id ibn Jubair da ruwayar Mujahid daga Abdullahi dan Umar, cewa wannan maganar Abdullahi dan Umar ya ji ta ne daga Ka'ab al-Ahbar, ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan kuma a ciki akwai abin da ya saba wa Alkur'ani karara, shine jingina wa mala'iku saban Allah, bayan Allah ta'ala ce, la ya'suna Allah ma amarahum. A ruwaya ta biyu tana cikin Al-Mu'jam Al-Awsat na Al-Imam At-Tabarani, wanda ya ruwaito ta daga wani da ake cewa Sallam At-Tawil, shi kuma daga Al-Ajlah ibn Abdullah Al-Kindi, daga Adi ibn Adi Al-Kindi, daga Umar dan Khattab, shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abinda take cewa ita kuma wannan ruwayar, shine Jibril alaihi salam ya zo ya sifanta wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wuta yadda take. Wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi Jibril ya sifanta masa yadda wuta take, ya faɗi sifofin wuta da irin bala'in da yake cikin ta. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fashe da kuka, wato sai Jibril ya fashe da kuka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, me yasa yake kuka tare da cewa yana da matsayi babba a gurin Allah ta'ala, amma gashi kuma dan kuma ya ambaci sifar wuta kuma yayi kuka? Shine wai sai ya ce da shi, wa mali la abki, me zai hana ni kuka ana ahaqqu bil bukai ni ne nafi cancanta in yi kuka la'alli akuna fi ilmillahi ala ghairi alhali allati ana alaiha ta yu a gurin Allah ta'ala ya riga ya san cewa wannan yanzu yanayin da nake kansa nabiyayya ga Allah bazan kasance a kansa ba nan gaba cewa ma adri la'alli ubtala bi misli ma btuliya bihi iblis ban sani ba wataƙila a jarrabe ni nima da irin bala'in da aka jarrabi iblis da shi faqad kana min almalaika domin ya kasance cikin mala'iku yace wa ma yudrini la'alli ubtala bi misli ma btuliya bihi harut wa marut kuma me ya sanar da ni wataƙila a jarrabe ni nima kamar da aka jarrabe harut da marut shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya fashe da kuka har Allah ta'ala ya saukar musu da aman cewa su kwantar da hankalin su ba za su taba zama in wuta ba to ita ma wannan ruwayar bata inganta ba Albani a cikin littafin silsilatul ahadisu dha'ifa ya ce hadisi ne wanda yake na ƙarya saboda shi wannan Sallamu Tawil wanda aka ambato sunan shi a cikin isnadin mutun ne makaryaci kamar yadda Ibn Khirash ya sifanta shi kuma Ibn Hibban ya sifanta shi da cewa ya saba ruwaito hadisai na ƙarya yana jinginawa mutane amintattu saboda haka a cikin ruwayar tashi ma zaka ga ita ma ta saba wa zahirin alqur'ani sarihul alqur'an saboda na farko akwai jingina wato saban Allah zuwa ga annabawa a zuwa ga mala'iku nabi kuma cewa iblis daga cikin mala'iku yake tare da cewa alqur'ani ya ce kana min aljin yana daga cikin aljanu ba daga cikin mala'iku ba ruwaya ta uku ita kuma tana cikin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi haka na ibn jarir ya ambace ta ta hayyar husayn sulayl ibn daud daga al-faraj ibn fadala shi kuma daga muawiyah ibn salih daga nafi daga abdullahi dan umar cewa mala'iku sun rika mamakin ya allah ta'ala yake yin hakuri dan adam yana saba masa ba tare da ya dauki matakin gaggawa akan su ba ma'ana ya allah ta'ala yake hakuri ga dan adam yana ta sabo a doran kasa to shine wai Allah ta'ala ya ce kuma da a matsayin ɗan adam kuke da za ku iya fada cikin bala'in da suka fada shi da ya jarrabi Harut da Marut daga cikin su aka sa musu sha'awa irin ta ɗan adam wata mata wacce sunanta Zahra ta zo suka yi lalata da ita har ma kuma suka sanar da ita al-ismul a'zam sunan Allah mafi girma wanda da shi ne suke tashi sama suka sanar da ita sannan ita kuma sai ta tashi ta yi sama wai shi da muke ganin wannan tauraron zara na sama Allah ya mai da ita ya cire mata fukafukan ya mai da ita tauraro su kuma suka ce sun tuba a yafe musu shi ne sai aka ba su zabi to da azabar duniya da ta lahira wacce ta fi muku sauki suka ce ta duniya shi ne aka kawo su Babila aka rataye tsakanin sama da ƙasa kansu a ƙasa a daidai wata rijiya to anan ne ake musu azaba har zuwa ranar gobe kiyama wannan shi ma hadisin ƙarya ne afatuhu faraj ibn fadala wanda daga ciki za ku ga abinda yake ciki na ƙarya zahiri gashi nan ya bayyana ruwaya ta hudu ruwayar ibn sunni da ibn manda a cikin tafsirin sa kamar yadda ibn kafir ya kawo daga jabir daga abi tufail daga ali yana cewa la'ana allah az-zahra fa innaha allati fatanat al-malakain harut wa marut Allah ila anci zara ita ce ta fitini mala'iku biyu Harut wa Marut to wannan hadisi shi ma ƙarya ne ba gaskiya bane wanda ake tuhuma da kirkirar wannan hadisi shine Jabir ibn Yazid al-Ju'fi wanda rikakken dan Shi'a ne wanda ake tuhuma sa da ƙarya yana da aqidar cewa Sayyidina Ali bai mutu ba yana nan kuma zai dawo shi yana da waina yawo a cikin gajimare shi ne duk sanda ka gaji gajimare to sayyidina Ali ne a ciki a fadarsa to wannan shi ya ruwaito wannan hadisin ya jingina shi zuwa ga sayyidina Ali cewa a yaji annabi ya faɗi haka wannan shi ma ƙarya ne saboda haka idan muka lura dukkanin waɗannan ruwayoyi wanda aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen tantance su waye waɗannan mala'iku guda biyu shin yadda waɗannan ruwayoyi suke faɗa cewa laifi suka yi wa Allah ko ku a'a sun rika ganin kyashin Allah ta'ala ya saukar da dan adam ne su kuma Allah ya jarrabe su da abinda ya jarrabe dan adam suka kasa juriya a kansa kuma suka halaka ta hanyar aikata dukkan wani babban kaba'ira sannan kuma suka bauta ma wani ba Allah ba suka bauta gunki to wannan babu wata ruwaya da ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an samu cewa Abdullahi dan Umar ya ji makamanciyar irin wannan magana daga Ka'abul Ahbar, shi kuma Ka'abul Ahbar malami ne na Yahudawa da ya musulunta, haka wani lokaci sahabbai sukan zauna wajensa domin su ji irin abin da yake wajen Yahudawa na maganganu da ilimin muka. To anan ya ji ya ambata kamar yadda yake cikin tafsirin Abdurrazzaq As-Sana'ani, saboda haka babu wani abin da ya inganta anan. Shi yasa da dama daga cikin malamai sun yi watsi da waɗannan ruwayoyi, kamar irin su Al-Qazi Iyad da Al-Fakhruddin Razi, Fakhruddin Razi da Shihab, Shihabuddin Abu al-Fadl al-Iraqi da al-Imam Ibn Kathir da al-Allama al-Alusi da malamai da dama na tafsiri da suka kirele ce wannan magana, cewa maganar bata inganta ba. Hatta Sheikh Abdullah ibn Fudi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Diya'ut Ta'wil yana cewa wa amma ma yanqulu jahalatul mufassirin min qissati Harut wa Marut ma'a Zahra fa akadhibul yahud, yace abinda ake wato wasu jahilan masu tafsiri suke kawowa na qissar Harut wa Marut tare da tauraron Zahra ko tauraruwar Zahra, yace fa akadhibul yahud, karerai ne na Yahudawa. La naltafitu ila dhikri ha, don haka mu ba za mu kawo su ba, saboda haka wannan maganganu ba su inganta ba. Waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya saukar da su, ga kuma aikin da ya saukar da su su yi, saboda haka aiki Allah ta'ala ya saukar da su kuma ya faɗi aikin da za su yi. Don haka ba magana ce ta sun saba wa Allah ba, ko kuma magana ce ta cewa sun yi mamakin yadda Allah yake haƙuri da ɗan adam, su kuma Allah ta'ala ya jarrabe su da abin da ya jarrabi ɗan adam da shi suka kasa haƙuri, ba wannan bace. Don haka sai mu taƙaita akan abin da Al-Qur'ani ya taƙaita mu akan sa. Ya faɗi labarin waɗannan mala'iku a dunƙule, ya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila Harut wa Marut, da abin da aka saukar ga mala'iku guda biyu waɗanda su ne Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, kuma ba sa koyar da wani abin da aka saukar da su su koyar din nan sai sun ce da su mu fajar raba ce, dan haka kada ka kafirta. Anan akwai wata mas'ala, wani zai iya ganin cewa ta yaya za a ce mala'iku su suke koyar da abin da ake amfani da shi wajen raba tsakanin miji da matarsa, tare da cewa mala'iku ba sa laifi, ma'asumai ne, ba sa saba wa Allah, kuma an san raba mutum da matarsa ko ba ta hanyar sihiri ba saban Allah ne, ko ba ta hanyar sihiri ba, ko ta hanyar kagi ƙarya ko wata magana da bata inganta ba ka sa mutum ya saki matarsa, haramun ne, ballantana kuma ta amfani da wani abin da zai canza ɗabi'ar mace ko ɗabi'ar namiji har ya kai su ga rabuwa. To ya za a haɗa wannan da kuma kasancewar mala'iku ne suke koyar da wannan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Allah ya ce suna koya daga gurin su, minhuma ay min al-malakaini ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, abinda suke raba tsakanin miji da matarsa da shi. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ya bada ansar wannan tambaya ko wannan iskali, inda yake cewa inna as-sihra mimma qad naha Allahu 'ibadahu min bani Adam, lalle sihiri yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya hana bayinsa su yi amfani da shi daga cikin ƴan adam. Fa ghayru munkarin an yakuna jalla sana'uhu 'allamahu al-malakain alladhaini sammahuma fi tanzilihi, haka ba abu ne da za a yi mamaki ba a ce Allah ta'ala ya koyar wa mala'ikun nan guda biyu waɗanda ya ambace su a cikin Al-Qur'ani, ya kuma sanya su jarraba ga ɗan adam, kamar yadda ya bada labari sukan ce ma wanda ya zo gurin su koyan wannan abu, innama nahnu fitnatun fala takfur, Allah ta'ala ya koya musu liyakhtabira bihima ibadahu, dan ya jarrabi bayinsa da su ta hanyar waɗannan mala'iku guda biyu waɗanda ya hana su raba tsakanin miji da matarsa, kuma ya hana su yi amfani da tsafi, su yi amfani da tsafi. Allah ya hana bayinsa su yi aikin da zai raba tsakanin miji da matarsa, kuma Allah ta'ala ya hana bayinsa yin tsafi. To amma ya za a yi a gane cewa bawan nan zai yi biyayya ko ba zai yi biyayya ba? To Allah ta'ala ya saukar da waɗannan mala'iku don a tantance tsakanin mumini wanda zai hakura ba zai koyi wannan abun ba yayi amfani da shi ta inda bai dace ba, da kuma wanda yake zai yadda ya kafirci ya koyi wannan sihiri ya cutar da wanda yayi niyyar cutarwa ko Allah ta'ala ya yadda ya cutar da shi. Saboda haka su mala'iku anan yayin da suka koyar da wanda suka koyar da'ar Allah suka yi, domin sun yi haka ne da izinin Allah ta'ala, wato Ubangiji ta'ala shi ya ba su izinin su yi haka, don haka suka yi. Shi kuma wanda ya zayyada ya koya daga wajensu, to shi ne ya ƙi jin maganar da suka gaya masa ta Allah, cewa wannan abin da kake son ka koya fitina ce, jarraba ce, kada ka yadda ka koya domin za ka kafirta. Amma bai yadda ya yi wa Allah da'a ba, ya yadda ya koya ya kafirta, wani kuma ya ji tsoron Allah ya fasa. Saboda haka kaga sun zama jarraba ne ga ɗan adam, kamar yadda Allah ta'ala yake jarrabar wasu bayinsa ta hanyar wasu waliyan Allah masoya Allah na gaskiya, daga cikin annabawansa da salihai, har ta kai an bauta ma wani ba Allah ba, an bauta musu ba Allah ba, wannan ba zai cutar da su ba, kamar yadda Imam Tabari yake cewa falam yakun zalika lahum da'ira, su waɗannan da aka bauta ba Allah ba, ba za su cutu da wannan ba, tunda ba da umarnin su ne aka bauta musu ba. Wasu ma kuma dukkanin su sai da suka yi hani a bauta ma wani ba Allah ba. To dan haka su ma waɗannan mala'iku guda biyu ba za su cutu ba, dan wani ya koyi sihirin ya je kuma ya yi amfani da shi wajen raba tsakanin miji da matarsa, ko kuma ya yi ma wanda ya so ko abin da ya ga dama ya yi masa sihiri, ba za su cutu da wannan ba, domin sun hana shi, sun kuma yi masa wa'azi, sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Saboda haka su sun riga sun sauke nauyin umarnin da aka dora musu na su yi wannan wa'azi, kuma sun yi. Saboda haka wanda ya je ya koyi wannan kansa yayi wa ba su yayi wa ba, don haka wannan zai kore wancan iskali. Don haka ba za ka kawo magana cewa to su mala'iku ya aka yi suka saba wa Allah ba, su ba su saba wa Allah ba, su umarnin Allah suka bi, an turo su ne domin su zama jarraba ga mutane. Sannan Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, wato waɗannan mala'iku guda biyu ba sa koyar da wani mutum wannan abin da aka saukar musu, wanda yake rarraba tsakanin miji, yake raba tsakanin miji da matarsa, har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur, mu dinnan da ka gani fitina ce, jarraba ce, dan haka kada ka kafirta, kakka kafircewa ubangijinka. Don haka su kuma matsafa a lokacin sukan karbar wannan wa'azi da nasiha, su koyi abinda za su koya daga wajensu na sihirin da suke raba tsakanin miji da matarsa da shi. A nan yu'allimani, malamai sun yi tafsiri guda biyu akan wannan gaba ko wannan kalma ta yu'allimani. Wasu ce yu'allimani daga ta'lim ne, wato koyarwa, wasu ka ce yu'allimani daga i'lam ne, wato tana nufin i'lam, tana nufin sanarwa. Ko dai su koyar, in aka ce yu'allimani daga ta'lim ne, su koyar, ko kuma yu'allimani bi ma'ana yu'limani, su sanar da su, su ce to gashi, akwai bambanci tsakanin koyarwa da sanarwa. Koyarwa tsaba za a yi dirshen ana baka darasi kana dauka, sanarwa kuma gaya maka za a yi gashi yadda abin yake kai tafiyarka. To duk dai ma'anar abin ɗaya ne. In aka ce malaman tafsiri kamar Qurtubi sun fi rinjayar da fassara ta biyu, cewa sanarwa ake nufi, don haka ba zama suke yi suna ba da darasi suna koyarwa ba, a sanarwa ce. Don haka akwai bambanci tsakanin sanarwa da kuma koyarwa. Suka ce sai sun gaya masa cewa inna ma nahnu fitnatun, fitna ita ce almihna wal ikhtibar, wato mu jarraba ce, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa da Annabi Musa yana cewa in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha, wannan ba komai bace face jarrabarka da zaka shiryar da wanda ka so, ka batar da wanda ka so, ka ga dama ta hanyarta, kuma ka shiryar da wanda ka ga dama ta hanyarta. Saboda haka wannan jarraba ce ubangijinku yake so da ku, don haka kakku yadda ku fada cikin wannan, ku kasa cin wannan jarrabawa. Allah ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sai su koyi ta hanyar waɗannan mala'iku biyu abinda za su raba tsakanin mutum da matarsa da shi. Anan matsala ta farko, shin abinda aka saukarwa da waɗannan mala'iku wanda ake rabe suke ake raba tsakanin miji da mata da shi shine wancan sihiri da Allah ta'ala ya magana, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wannan sihiri da shedanin suke koyarwa ko ku a wani abu ne daban shi kuma wanda ake amfani da shi wajen raba tsakanin miji da matarsa, saboda cewa ayatai fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, to wannan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi din shine sihirin wancan da shedanin suke koyarwa, shine su ba mala'iku suka koyar ko ku a su abinda suke koyarwa din daban yake ba shine wancan sihiri ba. Da aka magana ce guda biyu ta malamai, amma abinda Katada yake cewa rahimahullah yace as-sihru sihrani, sihiri iri biyu ne, akwai sihirun tu'allimuhu ash-shayatin, sihirin da shedanu ke koyarwa, wa sihirun yu'allimuhu Harut wa Marut, da kuma sihirin da Harut wa Marut suke koyarwa. Saboda haka sihirin biyu ne, akwai yu'allimuna an-nasa walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wannan sihiri ne daban. Sai kuma wa ma unzila ala al-malakaini bi babil Harut wa Marut, shi kuma wannan shi kuma sihirut tafriq, shi kuma wani sihiri ne mai zaman kansa. Saboda haka sihirin da aka saukarwa waɗannan mala'iku shine sihirin da yake banta da raba tsakanin mutum da matarsa. Saboda haka wannan shine atafi da Allah ta'ala ya nama wa ma unzila akan yu'allimuna an-nasa as-sihr. Don haka wannan atafi ne kamar yadda take atafi, an yi atafi ne li tanzili taghayurul mafhum manzilati taghayurul zat, kamar ka ce sihiran daban-daban ne amma ta fuskar ma'anar su ne suka sha bamban, saboda sihirin iri-iri ne, ko su waɗanda suka yi maganar sihiri sun karkasa sihiri wato gida-gida kashi-kashi-kashi-kashi diyawa. Razi a cikin tafsirinsa ya kawo kashe-kashen sihiri diyawa da Ibn Kasir ya takaita ya rereye ya rage musu adadi. Saboda haka a cikin nau'in sihiri akwai sihirut tafriq, wanda za a raba tsakanin miji da matarsa da shi, akwai kuma sihirin da ba wannan ba wanda shi ne ash-shayatin suke koyarwa. To ta yaya matsafi zai raba tsakanin miji da matarsa tare da irin wannan yarda da juna da irin wannan kakkarfa alkawari da yake tsakanin su, akhadha minkum mithaqan ghaliza, a ce an yi shekaru watakila sun shafe shekara 30-40 an zama daya, kuma kawai wai matsafi ya zo ya raba su, ta yaya? To shine malamai suke cewa yana suna amfani da sihirut takhyil. Sihirut takhyil shine wanda za a sa mutum ya rika tunanin ya rika ganin abinda ba shine hakika ba, idan sai ya rika nuna masa abinda ba haka yake ba, gashi abin ya san shi yadda yake, amma lokaci guda sai a sihirce masa ido sai ya ga abin da wata kama daban, kamar yanda Ibn Kathir yake cewa, abinda Ibn Kathir Ibn al-Qayyim gabaninsa suka furin jayar da cewa shi ne waɗanda saharatu fir'aunu suka yi amfani da shi sihirut takhyil. Fa idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa yukhayyalu ilayhi min sihrihim falamma alqaw saharu a'yuna an-nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Sai Allah ta'ala ya jingina sihirin nasu zuwa ga idanu, saharu a'yunan nas, suka sihirce idanun mutane, suka sa musu tunanin da ba shine daidai ba. Saboda ka yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, igiyoyi ne da kuma sanduna, amma kuma kwakwalwarsa sai take nuna musu cewa macijai ne ga su nan suna ta gudu, tare da cewa ba macizan ba ne, amma kwakwalwar ta su ta abin nan. Saboda ka akwai sihirut takhyil, kwakwalwarka ta rika suranta maka abinda babu shi kuma sai ya zama hakikatan. Suna cewa wannan shi yake nuna maka ta'sirun nufusi ala an-nafs ala dhat ala al-badan, wato zuciyarka da tunaninka zai iya maka tasiri a jikinka. suna misalin irin wannan da mutumin da yake tafiya akan akan zai shimfida falanki a ƙasa, in ya shimfida falanki a ƙasa zai taka a guje wuce, ba ruwansa ba zai kawo faduwa a ransa ba. Amma in ya dau wannan falankin ya tsashi tsakanin katanga da katanga, yana hawa kuma sai ga yana tangal-tangal sai ga ya fadu. Me yasa san da yana ƙasa ya wuce? Ko yasa igiya ya hau kanta ya yi ta tafiya a ƙasa, amma da ya daura ta kuma sai ya fadi. Saboda san da yana ƙasa bai gaya wa ƙwaƙwalwarsa cewa zai fadi ba, bai kawo faduwa ba ko kadan. Saboda haka sai ya taka falanki ya wuce, a jera maka bulo inci 6 ko inci 9 a ƙasa, sai ka taka ka wuce duk girmanka duk nauyinka. Amma da zarar aka tsora shi sama, aka tashe shi sama, da ka hau sai ka rikito. Saboda sanda gashi dai duk abu ɗaya ne, shine a ƙasa shine a sama, amma a ƙasan baka tunanin faduwa, shi yasa sai baka fadi ba. Amma a saman ka kawo tunanin faduwa, sai tasirin wannan tunanin ya shiga jiki, sai kake ga kawai faduwar ma za ta kasance sai ta kasance. To wannan yana daga cikin sihirin takhyil. Sun ce akwai wanda masaraki ne yana ta cuta, ya samu cutar abin da shanyewa jiki, ba iya motsi, aka kawo likitoci, aka kawo likitoci suka kasa maganinsa, sai wani haziki sai ya ce shi a bashi zai gwada. Yana shiga sarakin nan na zaune akan kujerar sarauta ba lafiya, sai ya ta dura masa ashar, ya ta gaya masa bakaken maganganu gunduma-gunduma, ya fusa ta bai san san da ya miƙe ba. So jikin ya ansa. Saboda haka cewa da tasirin nafs a tare da mutum kenan, abinda mutum kake tunaninsa sai ka ga ya zama kuma hakan ne. Shi yasa har kullun kai wa kanka tunanin alheri, sai ka ga alheri, amma kana yi wa kanka tunanin tsiya sai kuma abin ya zo abin nan. Akwai waɗanda za ka suna ta rashin lafiya kuma lafiyarsu lau, saboda sun ba wa kansu su ba su da lafiya, sai ne ta zama da rashin lafiya kuma lafiyarsu lau, ba abin da yake da musu, amma zuciyarsu tana gaya musu su fa ba su da lafiya. To sai ka ga ana dubo shi, kaga ya kwana da zazzabi ko ba wani dalilin zazzabin, kawai ya sa wa kansa ne. Sun ce akwai sihirin takhyil, to irin wannan suke amfani da shi matsafa, kawai a su canza nafsiyar mutum, yana matarsa da take ganin tafi kowa kyau, kawai sai rika ganin tafi kowa muni, kawai rika ga shi bai dace ba, ita ma ya sa mata haka. Saboda haka kullun sai su ta rikici, karshe dai a zo a rabu. To sun ce wannan shi ne suke amfani da shi, kamar yadda Ibn Kathir yake cewa anna sababa tafriq bayna az-zawjayn bisir ma yukhayyalu ila ar-rajul aw al-mar'a min al-akhar min su'i manzarin aw khuluqin aw nahw dhalika. Kawai ya rika ganin ba ta yi masa ba, ko ya rika ganin halayenta shi bai masa ba, duk abin da ta yi dan ta birge shi kawai sai ya kushe. To da karshe sai kaga an rabu. Saboda haka wannan shi ne abinda suke amfani da shi, sihirin takhyil. Sun ce yana da alaka da ido, ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Saboda haka shi mai sihiri daman zai fara sa wa mutum thiqa ne da shi, ya fara sa masa yarda, sai ya ji ya amince da shi, to sannan shi kuma zai gaya masa duk kuma abin da ya gaya masa, sai zan zuciyar tashi ta karba hakan ne, sai kuma ya ga abubuwan suna ta faruwa. To shine wannan abin da suke yin amfani da shi, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah, ba sa iya tutar wani da shi sai da izinin Allah. Wato irin wannan sihirin takhyil din Ibn Battuta a cikin rihlarsa ya kawo misalai abubuwan da ya gani a gurare daban-daban, musamman a tafiye-tafiyensa ya ga irin waɗannan daban-daban. Kawai a matsafi ya yi amfani da tsafi, sai kawai mutane su rika ganin wani abu daban wanda ba shi ne ba. Yake cewa akwai wanda ake kira Auhad ibn Sinjari, ya ce wani mai ibada, irin masu ibada nan na ta bid'a, ya kama shi shiga da shi kogonsa, yana shiga kogonsa ya rike hannunsa, kawai sai ya ga mutumin nan gashi nan akan a cikin wata babbar fada, ma kekiyar fada, zaune cikin kayan sarauta da kambin sarauta da mata a gefen sa da waye da waye ga kayan marmari nan bishiyoyin kayan marmari iri iri suna ta faduwa suna ta fada cikin ga koramu a gaban sa har shi wannan wani auhadin sinjari ya kai hannunsa waye dau wani kayan marmari waye zai ci kawai sai juya sai ga wannan mutum zaune gaban sa yana masa dariya a cikin kogo suka ce wanda sihirut takhil ne yayi amfani da wannan sihiri ya sa masa wannan khayal din kawai sai rika gani kaman mafarki gashi nan agu kaza yace akwai wani shi kuma malami ne yaga wani dan bid'a ya aske gemin sa kuma ya aske girarsa duka sai yace tir da wannan abu da kai kawai dan bid'an nan sai wani ƙara da yana yin ihu sai kawai ya ganshi da gemu baki kirin babban gemu ya cika gabbabarsa ya sake yin ƙara yana sake yin ƙara sai ga gemun ya zama fari yana sake yin kuma wata ƙara ta uku sai ga ya dawo yadda yake fito wannan matsafi ne sun ce Hitler wanda aka sani yana daga cikin mutanen da suka yadda da tsafi da duba da tanjim to akwai wani matsafi babba a Poland wanda tana daga cikin garuruwan da Hitler ya cinye da yaki yayi wa Yahuda kisan kiyashi da suke garin to sun ce yana cikin abin da yake ta tunani saboda shi wannan matsafi dan wannan garin Poland din ya ba da labarin cewa Hitler ba zai yi nasara ba a yakin sa sannan kuma zai yi mummunan karshe saboda haka Hitler yana kullace da shi so yake ci garin da yake kamo shi to sai yasa a wannan matsafi ya gudu sai ya gudu Russia yana guduwa Russia sai ya fada hannun Stalin ya ce ya ji labarin sa sai ya ce to yana so ya jarraba shi ya gane cewa shi matsafin ne da gaske sai ya ce da shi ya je ya yi masa sata a banki cikin bankunan Russia to shine wannan matsafi ya samu wani banki babba wanda ba a san shi ba a bankin kawai ya je ya dauki wata takarda ta littafin yara yan makaranta farakal ba komai a ciki ya je kai tsaye shiga banki ya je ya samu kashiya ya mika masa yana cikin gilas ya rufe kansa ya mika masa farar takarda shi kuma ya ga check ne rubuce da gashi da komai da account da ya ce yana son a bashi ina jin rubiya ce suke amfani da ita a lokacin rubel ne ko suna amfani da rubel ya ce to a bashi dubu ɗari kuɗi ne mai yawa a wancan lokacin miliyoyi ne saboda haka nan da nan aka lissafo aka cika masa jaka ya fito ya kawo abin da ya kawo Stalin ya duba ya gani sannan sai aka koma aka ce wa wannan kashiya cewa kai ba takarda fa aka baka ba komai a ciki nan da nan zuciyar shi ta buga ya fadi daga baya dai ya warke ya ci gaba da aikin sa shi kuma wanda yace to sai na sake maka wata jarrabawa ka shigo office dina in ji shi Stalin ka zo office dina ba tare da wata takarda ta izini ba aida wanda duk zai shiga sai ya samu takarda saboda haka ya je kai tsaye ya shiga masu gadi suna ta sara masa ana ta sara masa ya je har gurin sakataren Stalin din nan da nan shi ma ya sara masa ya je bude masa kofa ya ce ya shiga yana shiga Stalin yana daga kai sai ya ganshi tsaye a kansa ce kai ne ka shigo ce ya shigo ce aka yi ya ce ya sa musu wannan sihirut takhil ne kawai suka rika ganin shi a matsayin wani shine babban ogansu wanda duk ya aje su a gurin saboda haka shi suka rika gani don haka da ya zo sai su sara masa shi kuma a ka'idar sa daman ba ya neman izini to duk yaransa ne a gurin su zai je su bashi takarda shi yana shiga kai tsaye har ofishin Stalin to wanda su ce shine sihirut takhil da za a canza wa mutum tunaninsa sai ya rika ganin abinda ba haka yake ba ya rika ganin sa haka to sun ce da shi ne waɗannan matsafa suke yin amfani wajen raba tsakanin miji da matarsa Allah ya tsare mu Allah ce wa mahum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah ba sa tutar da wani da wannan sihirin nasu sai da izinin Allah wa mahum wannan zamiri yana koma zuwa ga su matsafa sawa'un wanda ya koyi sihirin sa daga shaydanu ko ko wanda ya koyi sihirut tafriqi daga wadancan mala'iku sawa'un yahudawan ne ko ba yahudawan bane daddai wani matsafi a duniya bai isa ya cutar da wani da tsafin sa ba sai da izinin Allah so haka abinda zai iya yi shine abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara shine abinda zai iya yi haka kaga babban abinda zai kare ka daga tsafin matsafa shine ka sa tauhidi a zuciyarka ka sani ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka abinda duk ya same ka daman zai same ka abinda kuma ba zai same ka ba wannan kuma zai same ka to daman zai kuskure maka ba abinda kuma ba zai same ka ba to ba zai same ka ba saboda tauhidi yana daya daga cikin babban makamin da bawa yake son ya shamaki tsakanin sa da mugun mutum sannan ayoyin Allah karanta abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar na neman tsari daga ayoyi daga shaydanu kabul ahbar yana cewa ba dan azkar din da muke yi ba ce ba dan azkar da nake yi ba da yahuda sun mai da ni jaki kabul ahbar da muka ce ya yahude ne malamin yahuda ne amma musulunta yace to ba dan azkar ba a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma ko min sharri لا من شر كل ما خلق وبرأ وذرى شي ba dan irin wadannan addu'o'i ba to da yanzu yahudawa saboda tsafin su da su mai da ni jaki da sun canza masa halitta ya koma jaki saboda tsabar haushin da suke ji kasancewar sa malami a cikin su amma kuma ya musulunci ya karbi musulunci saboda haka addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar karatun alqur'ani wanda ku sani ayatul kursi tana daya daga cikin abin da take maganin shaydanu karshen suratul baqara tana daya daga cikin abin da yake maganin shaydanu karanta qula uzai yana daya daga cikin abin da yake kare mutun daga sharrin dukkan wani mai tofi a cikin kullakulle dukkan wani wanda yake nufin kada sharri Allah ta'ala zai tsare ka daga gare shi saboda haka wannan sune babban abin da za su yi wa mutun katanga daga dukkan wani shaydani min aljinnati wan nas a cikin aljanu yake ko a cikin mutane yake saboda domin abinda su suke takama da shi sune suna takama da isti'anatu bishayatin neman taimakon shaydanu wajen cimma burin su na cutar da wanda suke so su cutar wannan shine abinda su suke takama da shi to babu abinda yake kishiyantar abinda shaydanu suke takama da shi sai abinda Allah ta'ala ya saukar ayoyin Allah sune za su yi kace-kace da abinda shaydanu suke takama da shi baka yayin da ka koma ga alqur'ani ka koma ga karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to kai wa kanka tsari daga dukkan waɗannan abubuwan da za su iya cutar da kai idan ka saki wannan janibi to ka ba wa kanka ka fito da kanka tsirara a gaban waɗannan miyagu ko mutane ko aljanu za su iya cutar da kai Allah ta'ala ya ce ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah al-idhn anan ana nufin al-idhn al-kauni al-qadari ba al-idhn al-shar'i ba Allah ta'ala bai yi izinin a koyi tsafi ba bai izinin a koyi da tsafi bai izinin a ainihin a cutar da wani ta hanyar tsafi ba saboda haka babu izini al-idhn al-shar'i anan amma akwai al-idhn al-kauni al-qadari wato illa bi idnillah illa bi qadarillah wa qada'ihi abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara ya hukunta na cewa wani kaza sihiri zai cutar da shi na wani lokaci wannan shine zai samu mutum wallahi yusibana illa ma kataballahu lana haka abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta mutum shi zai cutar da shi haka al-izn anan ana nufin al-izn al-kauni al-qadari haka bawa ya kudirce wannan shine ma'anar kudirce tauhidi na cewa komai ya same shi daga Allah ne wannan yana taimakawa wajen ya tsare kansa daga abin nan saboda ba hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah anan Allah ta'ala yayi maganar matsafa matsafan nan akwai cikin yahudawa yahudawan nan wanda suka karkasu akwai wanda suka rike at-taura suka tsaya da haƙƙin at-taura wadannan yan kadan ne wanda mafhumin fadar Allah bal aktharuhum la yu'minun yana nufin aqalluhum yu'minun saboda akwai yan kadan da suka yi imani akwai waɗanda suka jefar da abin da yake a cikin at-taura suka kama wata hanya daban ta bid'o'i waɗanda Allah ta'ala ya ce ta nabaza fariqun minhum to sannan kuma akwai kashi na uku waɗanda su kuma basu nuna a zahiri sun jefar ba, amma kuma a aikace sun jefar da abinda Allah ta'ala ya basu wanda su suka fi yawa. A zahiri basu fito sun ce mun yadda at-taura ba, amma a aikace sun yadda at-taura, shi ne wadanda Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamu aktharuhum la yu'minu, wadanda su ne mafiya yawa cikin Yahudawa ba su yi imani ba. Sai kuma daga cikin su akwai wanda su kuma suka maida hankalin su wajen koyan tsafi, wajen koyan tsafi, saboda haka a zahiri suna nuna cewa sun rike abinda Annabi Musa alaihi salam yazo da shi, amma kuma a boye ba haka bane, a aikace ba haka bane, saboda sun rike abinda yake kishiyantar abinda Annabi Musa yazo da shi na wahayi. Shi yasa Allah ta'ala ce ka annahum la ya'lamu, kamar ma ba su san abinda suke yi din nan laifi bane. Wannan a cikin mutane, a cikin musulmi akwai irin wannan, akwai wanda a zahiri ya jefar, akwai wanda ka san farko akwai wanda sun bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, suna aiki da shi sau da kafa, wadannan su ne mu'minai na hakika, wadannan kuma su ne 'yan kadan. Akwai kuma wadanda ba su ce sun jefar ba, amma kuma a aikace abin da yake nuna cewa aikin su yana nuna sun jefar, wadannan su suka fi yawa. Akwai kuma wadanda suka koma harkar tsafe-tsafe, amma kuma suna nuna cewa su tsafe-tsafen nan da suke yi ba suna yi ne don su taimaki mutum, don su taimaki mutane, ce ai suna su na ruhanai ne, cewa shi ruhani shi ne mala'ik wanda suke samu daga aljani salihi, shi baya cutarwa su taimakawa yake yi. To waɗannan sun fi sharri, saboda su suke wato yaudara, inda wanda zai je ga boka na hakika a cikin jeji tsirara-tsirara yana hauka yana zage-zage zai san cewa gurin waye zo, da haka tun farko ya san gun wanda zai zo. Amma wanda zai je gurin wani ya ci rawani, ya sa manyan kaya, ya rike wani Qur'ani haka rubutun hannu, in an zo ya ce shi yana da ruhanai, to wanda ya fi cutarwa. Kuma galibi sun fi cutar da masu karamar kwakwalwa, masu wanda ba su da zurfin tunani, da jahilai. Shi yasa za ga galibi kwastomomin su mata ne da yara da jahilai, su ne manyan kwastomomin su, don saboda daman shi boka kamar yadda muka faɗa a wancan darasin, sai ya rena hankalin ka sannan zai baka, saboda haka sai ya fahimci mutum cewa wani shagiri-giri ne, to sai ce to wannan za ka zai bashi umarnin da mai hankali ba zai karba ba, amma tunda ya fahimci cewa haka yake, to zai fara da bashi waɗannan umarni, in ya ga cewa duk yana karba yana aiwatarwa, sai ya ce to wannan zai a tafi da shi. To shine Allah ya ce wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, kuma suna koyan abinda yake cutar da su baya amfanar da su. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, kuma hakika sun san cewa wanda duk ya sayi wannan al'amari na tsafi ba shi da wani rabo a lahira. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun, kuma tirda abinda suka sayar da kawunan su da shi, da a ce sun sani. Wannan gaba ta ƙarshe insha Allah sati mai zuwa zamu karkare ta, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.